Mahimmancin wannan zaɓe na biyar ga watan Nuwamba a wajen Amurkawa ya fice a misalta a bisa yadda aƙidar demokradiyya ta zama wani ɓangare na rayuwar yau da kullum a ƙasar da ake yi wa kallon jagorar ƙasashen duniya. Dalili kenan 'yan ƙasar na ciki da waje yake halartar runhunan zaɓe da nufin morar 'yancin kaɗa ƙuri'a. Alhaji Jibril Karfe ba Amurka ne ɗan asalin jamhuriyar Nijar.
Gaskiya zaɓe mutane suna hutowa suna zuwa suna yi. Wasu kuma a gida suke daga email, wasu kuma daga post suke aikawa. Zaɓe yana gudana daidai wa daida. Babu wani tashin hankali mu da kanmu mun je mun yi shi. Jira dai ake a gani abin da Allah zai yi.
A nan gida Afirka ma jama'a a ƙasashe daban-daban na bin diddigin wannan zaɓe sakamakon tasirin sa akan hulɗar Amurka da nahiyar da a yanzu ake ganin ta farka daga barci. Masani kan hulɗar ƙasa da ƙasa Mustapha Abdullahi na fatan ganin sabuwar gwamnatin da za ta ɗare ta raga bayan wannan zaɓe. Ta ɗauki matakin yaya faruwa kan wutar rikice-rikicen da duniya ke fama da su a yau, a kuma wani lokacin da hamayyar neman riƙe ragamar al'amuran duniya ke ƙara zafafa a tsakanin ƙasashen yankin gabas da na yammacin duniya.
Yaƙi da ake yi tsakanin Rasha da Ukraine ya kamata shi ma a kawo ƙarshen shi, kuma wannan yaƙi da ake tsakanin Israel da Palestine shi ma kaga ya kamata a samu yarjejeniya domin yaƙi ya tsaya. A ƙasashen Afirka, Sudan ma kaga har yanzu abin yaƙi canyewa. Kowa ne yake ikon ya kawo tashi gudunmuwa domin lalle Amurka ta gwari ita ce babban ƙasa a duniya. To amma barcin shi yanzu abin da ya shahi ƙasashen Sahel ta da ba ita bace ta yanzu. Amurka ya kamata ta gani a ƙaza dai ta yi mu'amala da a Sahel, amma ko za ta yi tsakani da Allah.
Yanayin rayuwar al'umma na daga cikin muhimman fannonin da Amurka ke baiwa fifiko a hulɗarta da ƙasashen Afirka. A ra'ayin malama Halima Lilu, 'yar fafutukar kare haƙƙin mata da yara, ya zama wajibi wanda ya lashe zaɓe Republican ko Democrat a ƙarfafa matakai a wannan fanni.
A matsayina na mace mai aiki bisa kan 'yancin mata da tattalin iyali a saƙona ga gwamnati sabuwa ta Amurka da ta tallafa mana a cikin wannan yakin namu.
Ganin irin cece-kucen da aka fuskanta a yayin yakin neman zaɓe da yadda muhawara kan wannan fafatawa ta yi zafin da ba a taɓa ganin irin ta ba a tarihin siyasar ƙasar, ƙwararru na cewa yunkurin haɗa kan Amurkawa ya zama dole ga duk wanda zai yi nasara a wannan zaɓe.
Wanda Allah ya sauki kenan kaga ya kamata kamar Amurkawa ɗaya ne, kuma a rage tsadar rayuwa. Fannin lahiya da wani kare na walwala a rage shi, nan abin da ya shahi Amurka kenan.
Abin lura a wannan karan zaben na Amurka bai dauki hankulan jama'ar Nijar ba kamar yadda aka saba gani a yayin zaɓuɓɓukan da suka gabata, lamarin da za a iya dangantawa da hatsaniyar da aka fuskanta a tsakanin gwamnatocin ƙasashen biyu a washegarin juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023. Daidaikun mutanen da ke bayyana ra'ayi kan wannan zaɓe na ɗari-ɗari dangane da yadda sakamakon ka iya kasancewa a bisa lura da abubuwan da suka wakana a fafatawar Trump da Hillary a 2016, inda ƙuri'un wakilai suka yi galaba kan ƙuri'un talakawan ƙasar. Sule Mumuni Barma, mai Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.